gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa Maryam Dauda da ni Amina Buhari Auna. Kamar kowace ranar Litinin, shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. A shirin namu na yau 15 ga watan Afrilu na shekarar 2019, za mu duba irin abubuwan da ma'aurata ke son gani ko kuma suke sa rai kafin aure da kuma abubuwan da suke tararwa bayan auren.
Eh, koko malam ne yake samu muku?
Mu je muke samu wai. Eh, in kai ba ka samu kanci sai gashi ma in ka samu sai ka kawo mai.
Ba a dafa a gidan malam?
Eh.
Tola da baka samu bai a ce
shike sai haƙura.
Haka ne Maryam, amma dai masu sauraro sai su dan mana afuwa, mun dan samu na tangarda
na gura wani dan abu kuka gutsuro maka akan abin da za a yi gobe. Eh, wannan haka yake.
To, kin san Maryam, mun shafe ɗan makwanni muna magana akan zamantakewar aure, mun kuma tattauna kan abubuwa daban-daban kamar su neman aure da kayan lefe da sauransu. Yau ma za mu magana ne akan zaman aure, shi yasa wakili na sashen Hausa Aisha Ma'azu ta tattauna mana da jama'a domin jin burin su kafin a yi aure da kuma ko haka ake samu bayan auren.
To madalla, yanzu kuma bari mu fara da jan kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook, inda muka ce menene kuka fuskanta da yafi ci muku tuwa ƙwarya bayan an yi aure, kuma ga yadda kuka amsa wannan tambayar.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Ibrahim Bolari, inda ya ce samar da tuwo a ƙwarya.
Shi kuma Aliyu dan Hausa Gwammaja ya ce abin da yake ci min tuwo a ƙwarya bayan aure shine yadda zaka ga soyayyar da aka yi kafin auren ba a yanta a cikin gida, sai dai zaman haƙuri.
Sai kuma amsar Hawwa Aliyu, inda ta ce yau da gobe mutum zai zo maka a siffar nagari, da zaran kun yi aure sai hali ya fara canzawa, idan dan iska ne ma zai fara nuna maka iskanci a fili da dai sauransu. Allah ya samu dace.
Sai kuma Abubakar Ibrahim Musa ya ce rashin iya zama da juna.
Sai kuma amsar Ilyasu Ibrahim, inda ya ce assalamu yau da gobe ikon Allah, a gaskiya akwai matsaloli da dama da suka ci mani tuwo a ƙwarya.
Shi kuma Aliyu Muciya Shanono ya ce yau da kullum.
To, sai kuma amsa daga wurin Mudallib Mande Magariya tare da Umar Lawal Dan Fulani da na Mairo Umar Makera, inda suka ce muna muku fatan alkhairi.
Shi kuma Comrade Ahmad Shu'aibu Ashaka ya ce abubuwa da yawa yau da gobe wasu sirri ne, amma kaɗan daga cikinsu shi ne yawan zuwa unguwa.
To, sai kuma amsa daga wurin Suleiman Umar Angas, inda ya ce rashin haƙuri da yau da gobe.
Sai kuma Beatrice Madalla ya ce ƙarya ita ce abu mai muni.
To, sai kuma amsa na gaba daga wurin Alhaji Kabiru Highlanders, inda ya ce yau da gobe abin da ya fi ciwa waɗanda suka yi sabon aure tuwo a ƙwarya baya wuce yadda za ku fahimci juna a tsakaninka da amarya, domin dukkanku sabbi ne a kan sanin zamantakewar aure, ku tashi lafiya.
Shi kuma Umar Haruna Kirfi ya ce mu dai ba mu yi aure ba, amma mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo.
Sai kuma amsar mai waya Ibrahim, inda ya ce zaman haƙuri.
Shi kuma Bello Attahira a nasa ra'ayin ya ce rashin haƙuri.
Sai kuma amsar Abubakar Danda Santar Komau, Allah sa na faɗi wannan suna daidai, inda ya ce gaskiya abin sirri ne.
Daga nan kuma sai saƙon Abba Best ya ce abin da ka saba gani yau da gobe ka ga ba haka ba, daga bangaren mace ta saba tana tsafta tana kwalliya tana ladabi da biyayya magana mai dadi daga baya ana daura aure ka nemi waɗannan ka rasa
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Muhammadu Sani Usman inda yace rashin hakuri tsakanin ma'aurata
Sai kuma Shamsuddin Marafa shi ma yace rashin hakurin lamarin yau da kullum
Sai kuma Imran Ado mai tsidau inda yace ya da kullun sai Allah
Shi kuma Umaru Faruk Usaini Jubo yace canjin yanayi da cin fuska
To sai kuma amsa na gaba da gurin Ajas Abogu Allah sa na faɗi sunan nan daidai inda yace sai dai gyaran Allah amma abubuwan suna da yawa To madalla yanzu kuma mun zo ga zauren tattaunawa don jin abinda wasu ma'aurata suka tattauna akai wakiliyar sashen Hausa Aisha Ma'azu ce za ta jagoranci wannan tattaunawar
Assalamu alaikum masu sauraron yau da gobe. A zauren namu na zamantakewa a yau zamu tattauna ne akan zamantakewa ta aure. Yaya burin mutane yake kasancewa kamun aure idan aka yi auren haka suke samu ko kuma abin yana sabawa ana samun sabanin haka. Domin tattauna wannan maudu'i a zauren namu yau muna tare da
Umar Ali
sai kuma
Hamza Yusuf.
Da farko mallan ya ake fara tafiya zamantakewa ta aure take kasancewa. Tunda yanzu kai kai kamun kai aure akwai yadda kake kallon bayan da kai auren yaya ka samu abu
to alhamdulillah lagi dama ci rayuwa ta aure a wurin musulmi ya san rayuwa ce mai muhimmanci kuma kanin kai aure na farko akwai abubuwan da zaka duba kun ka kai matsayin da zaka yi aure a matsayin ka na mai hankali duba yuwar aure a tare da kai she idan nayi aure yanzu zan iya ci gaba da rayuwar aure da ma'ana zan iya rike iyalin nan da na aure zan iya rike matana da na aure ko ba zan iya rike ta ba kamin ka fara neman aure idan kaga zaka iya wannan daga wannan lokaci ne zaka fara tunanin yar wazani idan kaga yarinyar da kake so ka kamata sai ka nemi izini a gurin iyayen farko da niyyar zaka yi aure bayan haka sai ka zo kuma ka shiga tanadin abin da zaka yi aure bayan kai aure akwai kuma yanayi da zaka samu kanka a ciki wanda zaka ga yau akwai dadi gobe babu dadi kuma wannan ka sani wannan rayuwar ko da aure ko ba aure rayuwa ta gaji haka yau za a samu daidai ne gobe a samu sabo
amma mallan da ka yi auren na san ka je ka nemi kamar yadda ka bi sharuɗa na da abin musulunci ya shimfiɗa mana
na'am
to ka san a yi wa muna daɗi sai mu ce baka taɓa mana komai ba to ya abin yake ya kasance kuma in haka ka samu yadda kake so ne a ko kuma ka samu saɓani haka me ya jawo haka daga ina aka samu tangarɗa daga me ɓangaren ka ne ko kuma daga ɓangaren ta
to alhamdulillah duka haka yakan faru kuma yakan kasance bai faru ba na farko kai ma'aurati domin kamar yadda muka sani an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa maza su ne suke kan gaba su kuma ce su ne da ƙarfi akan mata dan haka idan za ka nemi aure kar ka yi kokarin ka shigo da makamancin abin da zai zama ƙarya har idan ka sa rayuwar ƙarya a cikin shi a nan aure to za ka samu matsaloli waɗanda za su tayar maka da hankali har waninka amma idan ka sa gaskiya a cikin neman aurenka to duk wani abu da zai zama ma zai zo zai zama maka mai sauki kuma sai ka gane cewa wannan jarabawa ne ka dai ni dama hakan zai faru to na farko idan zaka nemi aure kar ka sa ƙarya a ciki ka yi sa gaskiya idan ka zo neman aure ka nuna matsayinka kar ka kawo matsayin da ba naka bane a ciki duk da haka duk ka bi wannan matakan bayan an yi auren za a iya samun sabanin haka din wannan abu ya zo ga cewa ita sai maka daidai ba ko ita ta ga cewa kai ba kai mata daidai ba to bayan haka wannan abu da zai kokarin kawo muku haka shine adalci a tsakaninka a bisa tsakaninka da ita domin kai ne da har yau kake abubuwa a gaba to bayan haka kuma dole ne rayuwar aure ta gaji hakuri ta nan aishi ballantana da ma a yi amma tabbas idan ai aure dole ne sai an samu matsaloli a ciki na taji in ma idan ba ka yi tunani mai kyau ba har za ka zo kana cewa ni da na san haka ne kai da wani ba shin wai ke da ma haka halinki yake amma daga baya can farko ai ni ban san haka ba to ya za a yi ta nuna maka kuma haka take ne kai ma a lokacin da ka je ka nuna halayenka 100% a lokacin tana son ka ba za ta iya gano komai ba da ƙarshe wata rana za ta zo tana tunanin an yi dama kai ma haka take ne ai ni ban san haka take ba amma duk da ƙarshe ne idan aka yi hankali da juna aka sa yin adalci a tsakanin insha Allah sai tafiya ta miƙe har akai inda ake so akai.
To kai baka yi aure ba yanzu kake tunani ne mai juna ko kuma a cikin da kake nazari kan abubuwan da ya kamata ka yi kafin ka yi aure cikin mu. To da yawa za ka ga matasa kaman ka suna gani aure kamar yadda ake yi ne a cikin fim musamman ma fina-finan India. Ya gurɓata mana tunani sosai yadda muna gani kamar rayuwar da suke a fina-finan su shine haka rayuwar aure yake kasancewa. Kai ya ne gani irin buri kake da shi ka cimma a rayuwar aure duk da cewa malam ya wasu shimfiɗa kar ka taɓa wa'innan shimfiɗan da malam ya za mu je kansu.
A gaskiya dai abin da ya kamata mu matasa mu sani masu niyyar aure shine ya kamata mu sani cewa rayuwar aure daban yake da rayuwar fim. Shi rayuwar fim suna ɗauka ne domin su birge wasu daga cikin mutane ba kowa da kowa ba. So saboda haka ita rayuwar aure rayuwa ce wanda ake so a yi ta dindindin tsakanin ma'aurata. Kuma alhamdulillah addinin musulunci ya tanadar mana yanda za mu gudanar da rayuwar aurenmu. Ko da kalla fim ba, akwai wanda ba su taɓa kallon fim ba amma kuma suna nan suna zaune lafiya kalau da matansu.
So bari mu juyo kanka, ya kake kallo me kake gani, ya kake so a ce rayuwar aure idan ka yi ta ka kasance a gare ka tsakaninka da
mutum? Farko dai abin da nake buƙata shi ne ya zama na adalci tsakaninmu. Ni da ita kowa yana da adalci, yana kuma ba wa ɗan uwan shi haƙƙinsa da ya kamata ya ba shi. Kamar yanda yake kasancewa a wurin ɗaurin aure akan ɗaukar maka wasu alƙawura ko da kai baka ɗaukawa kamar ciyarwa, shayarwa, fatarwa duka akan iya ɗaukar maka wannan alƙawura. To aƙalla ya kamata ka kiyaye wannan alƙawuran da aka ɗaukar maka tunda ka amince za ka yi su sai ya kasance an samu zaman lafiya. Dan kuma ya zama da baka kiyaye ba to zai zama na cewa an samu matsala tun daga wannan kasancewar alƙawari shi abu ne wanda tsakaninka da Ubangiji ne wannan alƙawari. So saboda haka ya kamata mu matasa mu kiyaye tun daga zuwa wurin zance yarinya kai ta faɗa mata abubuwan da kai ka san cewa in kai aure ba za ka kiyaye wannan abubuwan ba bai da amfani.
To mana kai maganar batun kiyayewa da ƙarya wurin neman yaya hakan yake shafan zamantakewa na aure? Ƙarya idan a cikin aure, idan ƙarya kamun aure ya yake shafan shi kanshi auren idan an yi?
Alhamdulillah ƙarya ƙwarai tana shafar aure bayan an yi aure. Yayin da ka naje neman aure masalan yanzu in tashi neman aure kamar yadda nake da wannan riga sai in je in kalli wata babbar riga mai kyau in sa in je in burge ta in burge iyayenta da sauran ƴan uwanta in samu wani ɗan ƙaramin kuɗi na in canza shi ko in ɗauki hayar mota in je in yi abin da nake so in fito a matsayin mai shi. Alhalin dukan wannan abun kusan karɓa na yi ko bashi na shi na zo ne da shi. To da zaran aka ce an yi aure aka waye gari yau gata a gidana, abin na farko suturar da nake saba sawa ta zo ma bata gan shi ba. Motan da na karba ina zuwa gidan da shi ta zo bata same shi ba. Kai ce da na yi mata ƙarin cewa ina gina gida yana kaza gidana, sai aka waye gari yau gashi na zo na kawo ta a gidan haya ma ɗaki ɗaya. Tana wata rana ma ta shiga bayi wani katon zai zo yana jiran ta fito shi ba.
To yaya auren?
To daga nan kaga tun anan za ta fara gane cewa ashe ni matsalaci ne, dama yaudara tun ni zo na karanta mata dama saboda waɗannan abubuwan amince ne ba wato saɓanin haka ya saka amincewa. Inda ƙarshenta da farko na nuna mata iya abin da nake da shi ta iya yiwuwa ta nuna ba ta suna kuma sai a zauna lafiya. Yanzu kuma sai ni yaudare ta ni mata ƙarya ina da kaza daga ƙarshe kai abin da zai ci za a ci a gidan zai zamo kuma ya wahala. Shanta sai ta zo ta ɗauki kwanan ta wata rana ko sai ta ɗauki a tamfata ta je ta sayar ko kuma sai ta tashi ta je gidan iyayenta in ƙarya ta fara bai abinda na nuna yana da shi yanzu babu.
To so da yawa za ka ga cewa mata suna ƙorafin cewa mazajensu ba sa kyautata musu. Su yi ƙorafin cewa iyayen su maza musamman ma iyaye mata ba sa kyautata musu. Akwai rashin jituwa tsakanin su haka har ma wani lokaci sai ka ga sai zama kamar akwai kishi tsakanin uwar haka. To yaya ake samun irin wannan kuma ta yaya za a samu maslaha tsakanin kumar auratan da kuma iyaye kasancewa baya da zamu da iyaye?
Gaskiya ne. To alhamdulillah gaskiya akan samu wannan matsala tsakanin mata da uwar miji har ya zama ga uwar miji tana neman ta zama kamar kishiya a matar ɗa. Wannan ana samun wannan matsaloli kuma matsaloli ne masu wato kawo san rabuwar aure. Amma daga ƙarshe abinda ni nake gani idan irin haka ya faru na farko ya kasance kai idan har kana gudun waɗannan matsaloli su faru da kasance tun farko kayi aure na gaskiya idan kai aure ladan gaskiya shi zai sa ka samu matan da ta tafi ka da gaskiya. Idan ta tafi ka da gaskiya to babu yadda za a yi ko da mahaifiyarka ta bata masa rai nuna bacin ran nan akan ka ballanta na ka.
Wato Maryam kin ji abin da suka ce mana maganan yaudaran nan dai ina ga shine dai
yawancin mutane to
musamman ma mata ma dai zan ce wannan ya fi shafa.
Kuma mazan tabar kin ga dai wannan Adamu Shehu Adamu ya ce yaudara bayan aure ta kan fito fili wannan abin ya fi komai cin tuwa kwariya.
Kware da gaske.
Kin gani da fatan ma'aurata da waɗanda ma basu yi ba za su daina wannan halin sannan kuma kin ga Stars Communication Jos shi kuma ya ce wai abin da ya fice mai kwariya shine ba ni babu da mata ke yi wa mazaje da zarar sun dawo daga aiki. Ba sanne da zuwa yaya hanya sai dai ka ji ta ce ma an karɓi bashin gishiri da magi da kuma sauran bashin kayan miya da ka ce za ka biya sai ka dawo.
To mata kun dai ji dai wannan babban kalubale ne gare ku mata masu irin wannan hali bari dai yanzu dai mu dan shakata da wannan wakan.
Kin dai ji abinda suka fara tattaunawa yanzu kuma za mu sake komawa Aisha Mu'azu domin mu ji ƙarshen wannan tattaunawa mu ji abinda ma'auratan nan ke faɗi.
Wa'insu suna danganta haka da zama tare tsakanin ma'aurata da kuma iyayensu. Yaya kai kake kallon abu tun da cewa baka aure ba? Na tabbata akwai na kusa da kai da suka yi da kake ganin yadda suke rayuwa kuma kai kanka akwai irin tunanin da kake da shi a ce ko kuma kana da wani buri da kake so a ce ka cimma idan kai aure. Da ya danganci wani abu makamacin haka.
To a gaskiya dai shi al'amari na aure akwai buƙatar cewa kana kusa da iyayenka ko don samun wasu shawarwari yanda za ka gudanar da al'amuranka.
Amma ba ka gani idan iyaye suka shigo an samu na uku kenan domin aure ai tsakanin mata ne da namiji ko? Bala.
Warancin amma duk da haka ma sai har akwai matsala tsakaninku da matarka kafin ya ba da matsala tsakaninta da iyaye. Idan har kuna da zaman lafiya da kai da matanka kun fahimci juna yanda ya kamata to ko a tsakiyar ina kake kaune da ita abin da ka sharanta mata shi za ta bi ba za ta shiga hurumin iyayenka ba. Aurenka take ba zaman iyayenka take ba saboda haka duk umarnin da ka bata dangane da iyayenka shi za ta bi. Ni ina ganin duk wanda ta rena masa iyayensa to an samu matsala ne daga wurin shi. Idan har aka samu daidaito tsakaninta da mijinta to ba abin da kuma zai shafi ta rena masa iyaye ko da ba suna zaune a cikin gida ɗaya ne
ko da kuma suna takalanta.
Eh,
da akwai kasan mu mata muna da wannan don ni akwai wacce na san ta yi aure tana zaune lafiya da miji sai an tana kuskus da mijinta washe gari sai a ce ai ina jin kujiya kuna nan kuna ta faɗa ke ba haka ake zaman aure ba. To kaga tsakaninta da Allah ta san cewa tsakaninta da mijinta hira suke yi amma to hirar ma ba a so su kenan amma idan suna faɗa sai ka ji an zauna lafiya.
Eh to wannan kuma ba wai ita da take takale su ba sai ta faɗa ma mijinta tunda auren shi take yi. gashi
a to ai iyayen da suke takala to yanzu kaga yanzu ita da wannan da na gaya maka wannan misali da na kawo da ta tanka da abun ba zai yi kyau ba amma sai ta yi dariya ta yi ta gaya wa mijin ma domin kar ta samu matsala tsakaninta da mijin ta ya ce au mahaifiyar ta wace ba za ta yi miki haka kuma ba ta ce wa mahaifiyar komai ba kar ma ta yi tunani wannan dai take musu da ni ta mai da ni makaryaciya
gaskiya ne wannan amma kuma in dai suna tare yau da kullum to ko shi mijin sai ya fahimci akwai wani abu da ke faruwa tsakanin matan shi da kuma iyayensa kasancewar shi ne mai gida tunda duk wanda ya girma har ya kai yayi aure kuma yana zaune da matarsa a cikin gida cikin family house nasu kenan to zai zama na koda da baban shi yana raye ko baban shi baya raye to zai zama shi ma mai gida ne so saboda haka shi zai zama na alkali tsakanin iyayensa kuma matan shi shi ya san hukuncin da zai yanke tsakanin su
so da yawa mata idan aka ce za a fita unguwa sai a wuce wuri daya biyu uku hudu wuri daya aka tambaya amma sai a je wuri hudu kuna gani haka yana daga cikin abubuwan da ke jawo matsala wasu lokuta a cikin zamantakewa da aure
wannan yana daga cikin abin da ke jawo matsala a dora aure domin da zaran mace za ta fita da sanin mai gidanta ne ko ko babu sanin mai gidanta wannan zai zama matsala ne idan ko da sanin mai gidanta ne ko idan ta fita zan za ta fita ta gaya masa mai gida zan je gidan wance gaisuwa ko zan je gidan wance bi ma'ana ta'aziyya ko zan je taron adadin suna ya gidan da ya ba ta izini ita ce ta wuce nan sannan idan ta fito za ta tafi ta biya gidan kowa sai dai wannan gidan ta nemi izini da zaran kuwa za ta fita ta biya gidan wannan ta gaya mata zan je gidan wance ne a wancan to dole ne a samu matsala a irin wannan domin ta saba wa ka'ida ta saba wa
to baka yi aure ba tukuna amma zan baka wannan tambaya yaya kake so a ce rayuwar auren ka kasance tsakaninka da matarka a bari in maka misali akwai batuyayya kawo batun ƙarya a cikin neman aure da kuma to batun kyautatawa fa daga maza domin so da yawa sai ka ji mata suna cewa miji na yana samu amma kuma baya wadata mu iya gurgurdan samun sa yaya wannan
yake to na alhamdulillah sha'anin da ya shafi kyautatawa wato a tsakanin ma'aurata wannan hanki ne wato kowa kuma hakika magidanci yakan samu wato kuzari da kokari akan kyautata ma iyalinsa idan sun zama su ma masu kyautatawa gare shi dan idan har wato ana samun kyautatawa daga mata miji ya zama baya kyautata ma matarsa wannan gaskiya ne mata adalci ko kuma yayi zalunci kuma Allah ba zai bar shi ba
ne abin da na fahimta da al'amarin nan shine wasu mata sukan kwatanta abin da wasu tafarorin suke samu daga wajen mazajensu alhali kuma samun mazajensu bai kai na wancan mazajen wancan mata
ta wata suna kallon yadda waɗansu suke rayuwarsu
to sai su ɗauka su ma sai sun yi irin wannan rayuwa alhali kuma mazajensu ba su kai mazajen wancan hali kuma hanyar samu ba ni ina ganin wannan yana daga cikin abubuwan da yake kawo mata suke rena abubuwan da mazajen su suke yi
musu to a zahiri akwai mazajen da idan suka samu goma su za su je su ci kwai a waje matan su kuma sai su hada su da lami duka a gida
datsa
to wannan kuma fa
to wannan kuma kira za a yi gare su a kuma nuna musu ba ko da addini ba haka ita nazar ba idan har ka samu to akalla ita ma ta ci abin kasancewar ita matan ka ne kuma ta wani wurin ana ganin ma kaman sun ji maza din tausayawa in su suka samu suna iya ajiye ma maza din amma shi namiji yakan iya fita waje ya je samu duk abin da samu ya ci ya wanke bakin shi ya shigo gida ba tare da ta sun ya ci ba
wace irin rawa amana take takawa a zamantakewa ta aure
alhamdulillahi amana tana taka wato abubuwa manya masu muhimmanci a cikin wato shayin aure matukar aka ce musamman mata ta rike wa mai gidanta amana lalle insha Allah yana da wahala yau a ce an ji su kai iyayensu ma kansu ba za su ji su ba ballantana abokan zama matukar akwai amana tsakani amma inda zaran fa aka ce amana dan na amana gaskiya tana da karfi akan ya mace ta rike amana akan mai gidanta shi ma akwai amana lalle ta gun karfi ce rike akan matarsa idan aka samu wannan kai kusan ma aka samu amana a tsakani ma yana ganin babu a samu ba ma wata matsala da za a samu insha Allah
duk inda amana ta shiga ciki to kasancewa haka shi zai kara kaunanta ita ma za ta kara sansa kuma idan yayi misali yayi wanka ya dauko kaya masu kyau ya saka ya fesa turare ya yi wani shirin da zai yi to inda amana tsakanin su ba za ta yi tunanin zai tafi wurin wata bane saboda ta san akwai amana tsakanin su kuma koda zai wani abu tunda da amana zai iya sarar mata saboda haka shi ma idan ta tambaye shi za ta fita unguwa, to in dai da amana tsakanin su yanda ta tambaye shi nan yake tsammanin za ta, sai dai kuma in ta saba ta je ta wani wuri, amma yayin da ta tambaye shi nan saboda ya yarda ko da bai da niyya ma zai je aransa, to tunda dai akwai amana tsakanin mu me zai hana na bata ji ta kasancewar wannan amana din ta ci gaba da dawowa tsakanin mu. Eh, ina ganin haka shine amana take bukata kasancewar kuna tare. To idan da amana kuma kin ga babu zargi tsakanin
su. Yaya abin yake, ya kake kallon zamantakewa ta aure, ko kuma in ce ya kuke kallon zamantakewa ta aure a yau?
To alhamdulillah, zamantakewa na aure yau gaskiya da yawan shi ana samun matsaloli a waɗansu ma'aurata. Ko me yake haifar da haka baɗin shi ne rashin amana, yana daga cikin abin da yake haifar da wato matsalolin da ke tattare da ma'aurata a wannan lokacin. Za ka ga mutum, za ka ga mata tana yawo a titi tamkar kai ba ka ma ka manta da wata cewa matan aure ne, ko ina ta shige take so ta shiga za ta kuma a ko ina za ta shiga ba ta yi, kai kanka ma namiji kana jin tsoron maka da ita a hanya a matsayin ta na mata aure, ka ga bata rike amana ba. Domin da ta rike amana ma ba za ma ka ganta a hanya ba sai face sai tare da wani muharraminta ko kuma mai gidan. Amma idan aka ce ta watsar da amana babu abin da ba za ya
za ta. Mallam ka taɓo mata maza kuma fa?
To su ma mazan hakika suna da rashin amana, kuma yana haifar musu da matsala wanda za ta zo har ta fi ƙarfinsu. Masala yanzu mutum ne magidanci ne da matarsa har da ƴaƴansa, amma wani lokaci a gaban ƴaƴansa ma za ka ga yana wasa da wata yarinya ko kuma wata bazawara haka, wasa wanda ma bai dace ba al'ada ma ballantana a shari'a, idan shi musulmi ne a ce a shari'ar musulunci. To wannan ko da zaran aka ga ƴaƴansa suna wannan, to tun nan farko ya fara kawo wata matsala wadda za ta zo wata ran ma ƴaƴansa su za su ce mun ga babanmu kai yana wasa da wancan,
su ma an koya dora su
kenan, kake na ya ba su wani darasi. To da zaran suka je suka ga mamansu ai ba mu mun ga shi da wasa da wanci, kin ga tun nan an jefa mata wani abu a zuciya wanda da ba ta tunanin shi yanzu ga shi. To da zaran yayi mata dan abu kadan da ya ce kare ko ai mu dole ai muna, tunda ana zuwa ana wa wasu dariya muka ai dole a bata muna.
To shi kuma ya cike kullu rayuwar aure a yau.
So ni kuma inda nake kallon rayuwar aure shine tun daga farko ma, kamar yanda wasu ainihin samari suke ganin kamar ciyarwa na yau da kullum shine ainihin makasudi ko kuma yayi tasiri a zukatansu ya hana su yin aure din, kasancewar aure kan ai na lokaci guda ne. So saboda haka abin da zai biyo bayan shi suke tunani, sai nake kira ga masu irin wannan tunanin da cewa idan sun yi amfani da irin wannan tunanin, ashe inda magabata ma da irin wannan tunanin suke amfani da su ma ba a samar da su. Kasancewar shi ciyarwa da shayarwa duka na Ubangiji Allah shine mai baka abin da zaka ci, kuma idan kai aure din cikin yardar Allah da kofofin samunka sun ƙara buɗewa, samunka yana ƙaruwa. Saɓanin yadda wasu suke cewa idan kai aure kullun cewa yau ka bani kuɗinka za ka ba kuɗinka za ka ba kuɗinka za ka, to ka sani cewa ba wai fa dabaranka ne ke samar maka wannan abin da za ka bayar ɗin ba. Ubangiji ne da ya baka ikon yin auren nan, shi ne zai yassare maka ka samu abin da za ka bayar har ma ka yi ma wani ma alheri, kasancewa duka albarka ce ta aure muke ci dukanmu. So saboda haka samari masu tunanin cewa ainihin ciyarwa ko kuma ɗaukar responsibility na family shi yake hana su yin aure, to su ji a ransu cewa idan kai aure to alfarmar auren nan kana iya samun abin da ma baka samun shi kafin. Kuma shi ɓangare na gudanar da rayuwa, ko da baka da aure ɗin ai ba wai za ka zira ido komai da komai sai an maka. So tunda kana yi wa kanka abubuwa, to dan kai aure ma komai ba zai gagara ba. Asali ma sai dai ka ƙara ɗaukan wani abu, wani darasi daga aure wajen riƙon amana da kuma ciyar da wasu wanda dama baka ciyar da su. Alfarmar aure sai ga cewar kana ciyar da wani.
To nan za mu rasa aya a wannan zore namu a yau.
To Maryam, kin ji abin da kuma suka kammala maganar su akai
tattaunawa ta babu shakka. Wani abu da ya ja hankali na shine yadda wasu magidantan a cewa hirar da suka yi za su je waje su ci mai daɗi, su kuma iyalan gida su basu suna shan miya lani
kwarai da gaske.
Sannan kuma ga batun zuwa unguwa da
zuwa unguwa da ba ta kai
babu shakka, amma kuma ko da shike ya kamata mu gayyato mata mako mai zuwa.
Insha Allah ya kamata mu ji ta bakin
su
bayyana mana su ma abin da
su tuwa kwarya tunda da yau dan maza ne muka ji sun tabo waɗannan abubuwa
kwarai da gaske. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana wajen bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Al Santos tare da Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa. Ni Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.